الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم. أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دك يبو يتبتك الله سبحانه وتعالى مكوامي كومي da ya sake yi mana baiwa ya kaddara mu sake haduwa a wannan masallaci mai albarka wannan masallaci mai tarihi wanda ya kenkeshe masu wa'azi masu da'awa ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a doran ainihin abinan wannan kasa ta mu Najeriya har ma da kasashen makwabta barkamu da sake saduwa kamar yadda aka saba a cikin kowane Ramadana a daidai wannan irin lokaci bayan la'asar lokaci mai albarka lokaci mai daraja lokaci mai girma muna tattaruwa a wannan masallaci don yin tilawa na ayoyin alkur'ani tare da yin bayani gurgurdan hali domin ainihin abinan samun ni'imomi da rahamomi da baiwa waɗanda Allah madaukaki ya tattala ga bayin shi waɗanda suka raya wannan wata kuma suka raya masallatai na Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwan da annabi da sahabbai suka raya su da su mun ga ainihin natijar waɗannan ainihin gudunmawa da maluma suka bada daban-daban a cikin wannan masallaci wanda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala babu ainihin abin da muke zato tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala sai alheri. Sannan yana daga cikin babban abin farin ciki a kowane lokaci ka zauna masallacin kan da har wato kafin ka kirga mai hula guda ɗaya sai ka kirga marasa hula guda 20 ko 30 ko 40 wanda su tukuna hular bata ma fara hawa kansu ba an ainihin zauna ana ainihin ɗaukan darasi ana tattali domin a shiga gwagwarmaya. Ire-irenku da dama muna ta haduwa da su a fagage daban-daban, garuruwa daban-daban, kasashe daban-daban, waɗanda shekara da shekaru suna nan suna zaune inda kuke, sun samu ɗaukaka, sun samu daraja, wasu manya-manyan limamai ne, wasu ainihin manyan malamai masu karantarwa, wasu ma shuwagabanni, har da waɗansu waɗanda alhamdulillah sun zama 'yan majalisu, wasu hadda speakers, wasu ma kada kai mamakin an ce akwai gwamna. Yes, kada kai mamaki. To wannan ainihin wata babbar rahama ce, tsuntar kanku da kuka yi a irin wannan wuri, wataƙila cikin yardar Allah subhanahu wata'ala kuma albarkar da ake ta roƙo ake ta samu za ta bi ku in Allah ya so, duk inda kuka shiga ku zama taurari na alheri ba na sharri ba. ‘Yan uwa, zan a ribakinku a madadin wannan ainihin masallaci da ma 'ya'yan wannan gari namu Katsina da 'yan jiha, mai maraba da Malam Usman Alarama birnin Kebbi, wanda cikin yardar Allah, Allah ya rubuta za a zama cikin waɗanda za a yi tafsiri da shi a wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci na Kandahar. Shi ma ya shiga cikin kundin tarihin Kandahar kenan. Ko ba haka bane? Sai Allahu Akbar. So muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mishi jagora tare da mu cikin wannan ainihin risala da za mu isar da sauran programs da za a shi shirya in Allah ya so ya yarda domin a amfana. Ina fata kuma za ku yi ta addu'a kuma Allah ya sa ku zama alarammomi birnin Kebbi, birnin Kebbi, birnin Kebbi da yawa, ba ɗaya ko biyu ko uku kawai ba. Sa'an nan ina so in tabbatar muku da alaramma birnin Kebbi ba wai karatun alaramancin ne kawai ya tsaya ba. Ya yi karatu na zamani, saboda haka dama da hagu ne, ba left ne kawai ba, ba tare da right ba, ko right ba tare da left ba. Kamar da kullum muke faɗe muku cewa ya kamata ku tashi tsaye a samu a koyi ilimin duniya, a koyi na lahira, kamar yadda Allah maɗaukake ya umarce mu a cikin Alƙur'ani mai girma ya ce wa bitaghi fi ma ataka Allahu daral akhira
wa bitaghi fi ma ataka Allahu daral akhira wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama
kun gane Allah ne nan yake ba da umarni wa bitaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah, ka nemi ka bidi daga cikin abin da Allah ya baka, ka nemi gidan lahira, wala tansa nasibaka min ad-dunya, kada ka manta rabonka na duniya. Dan haka Allah madaukaki ya halice ka, Allah ya sako ka musulmi, ka zama ahli sunna, ga karatun alqur'ani, ga ainihin abin nan larabci, ga tajwidi, ga sarf, ga to kuma a kutsa can ma na duniyan kada a yi sassauci, a yi ta karatu ba kawai digiri ɗaya ko biyu ko uku ba, in ma ana wuce wannan digirgir da sauransu a yi ƙoƙari a wuce. Wannan shi ne babban abin da za ku yi ku zama kun taimakawa addinin. Da idan alarama yana karatu ana ganin ga wani almajiri, yanzu shi wannan alarama yana da albashin shi, bai sauraron sadakanka. To kun ga alhamdulillah muna da su waɗanda su kama wannan hanya da yawa. To kuma wannan baiwa ce ga musulunci, ba ga ainihin abin ita ƙungiyar izalin kawai ba, ga musulunci in general. Allah ya sa mu dace. To ƴan uwa, mun riga mun buɗe ainihin abin tafsirin wannan shekara a can masallacin Juma'a na kofar Marusako a Locust, mun yi bayanai da sauransu, saboda haka nan dai yau hudu ga watan ainihin abin nan Ramadan na wannan shekara, maimakon muna farawa tun kafin Ramadan da kwana biyu ko uku, to wani Allah ya riga ya rubuta ya kasance har za a yi azumi ɗaya biyu uku, sai a na hudu ne za mu fara ainihin abin nan din. Yau hudu ga watan tara, watan Ramadan kenan, shekara ta hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ta 1437, wanda ya yi daidai da tarihin miladiya na haihuwar Annabi Isa alaihi salam. In tarihin ya inganta, wato tara ga watan ainihin abin shida kenan, shekara ta 2016, cikin yardar Allah subhanahu wataala za mu fara darasin wannan shekara na tafsiri a wannan masallaci mai albarka. Kafin in shiga kai aya kai tsaye, ina so in ainihin kana ciratar da mu, ya ku ƴan uwa da muke ainihin abin tattare a wannan masallaci mai albarka, domin sauraron tilawar Alkur'ani mai girma da kuma ainihin bayani gwargwadon hali, don bayani shine tafsiri. Ina so in kara tunatar da mu cewa Allah subhanahu wataala ya yi mana baiwa mai girma ta hanyar saukar da wannan littafi mai girma, littafi mai albarka, kada mu sakace a kan shi. Kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi a cikin suratu Yunus al-Rahma aya ta 57, inda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, na'am, mun karanta kwatan kwasin irin wato wannan aya daidai wa daidai a wancan ainihin masallaci inda muka hadu don budewa, da yawa cikin ku ba su nan. Wannan aya tana bayyana mana irin girman ainihin baiwar da Allah madaukaki ya yi mana, irin girman baiwar da Allah madaukaki ya bamu ta hanyar bamu wannan alkur'ani mai girma, wanda Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ya ambace shi cewa wani irin wa'azi ne, gagari ne, wa'azi mai muhimmanci, wa'azi mai tasiri, wanda muka ainihin same shi daga cikin baiwar Allah subhanahu wataala, daga ainihin wa daga Allah subhanahu wataala ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To da haka duk wani wa'azi da kake nema bai kai ga alkur'ani ba. Da haka inda ake karanta alkur'ani nan ne inda ake gangariyan wa'azi. Wa'azin da ainihin wato aljannu da kansu da suka zo za su wuce suka saurara, Allah madaukaki ya ce kadu ya kununa alaihi libada. Ba irin yadda ma kawai kuka yi dinnan suka yi ba, wato kamar ainihin wato wani ainihin shirki, wannan bisa wannan, wannan bisa wannan, tsaf sun tsaya suna sauraro, kamar yadda wata aya ta ce falamma hadaruhu qalu
sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran,
sai me ya faru,
falamma hadaruhu qalu
Allah ya ce ka tuna ka ambaci ka fada musu lokacin da sarafna ilayka nafaran min aljin, muka juyo muka karkato muka ainihin kawo maka wata kungiya ta aljanu. Ba ainihin so nake in yi dogon bayani akan su ai waɗannan aljanu daga ina suke ba, ina za su je da sauransu, amma dai almuhim kawai gashi sun zo da za su tafi sabo ne suka iske, ana karatun irin wannan alkur'anin mai girma. Mai karantawar shine shugaban talikai, wanda aka saukarwa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine imamul mursalina, kuma shine sayyidu waladu adam, duk wani dan adam to Annabi Muhammad shine shugaban shi. Yayin da suka je yana karantawa, kalu sai suka ce an sutu ku shiru ku saurara ku saurara, ma'ana ba a surutu. Idan ana sauraron karatun alkur'ani hal aljanu tun kafin su musulunta da ji, sai suka ce an sutu ku saurara. Wannan ainihin abin karatun ba na wasa bane, wannan karatun ya fi karfin ana yin shi ana surutu ko ana tadi ana rudu da sauransu. An sutu yayin da ainihin suka yi wa junansu nasiha, ba kamar ainihin abin da kun ga wasu tsaye, wasu ainihin suna hada kai da wannan, wasu na, ba haka bane. Falamma hadaruhu qalu an sutu, daga nan sai me,
falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin,
a ana gama karatun nan take kamar yadda surat jin ta ce inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada. Menene suka fadi? Amanna bi, mun yi imani, sannan a lokaci guda mun yi aiki, wato abinda ainihin alqur'ani ya karantar, wanda a bangare guda ana cewa ainihin at-tarbiyatu wa at-ta'lim, wajen koyarwa. Annabi ya tarbiyance su, ya ainihin abin nan farkake su, ya ba su ladabi, ya yi musu wa'azi. Sai me? Sai at-tatbiq, sai suka shiga fagen ainihin dabbaka abin da suka ji, at-tanfiz, zartarwa abin da ake so. Kuma inda ainihin wannan masallaci mai albarka na kan da har ya sha bamban kenan, wato shi mafiya yawan waɗanda ke zuwa su zauna su yi karatu, idan sun ji karatun suna imani da karatun, sannan suna tashi su je su sanya shi a aikace, shine marhalatu tatbiqi wa tanfiz, wato ainihin zartarwa. Da suka ce an situ, falamma qudiya wallau ila qaumihim yunzarun, suna gamawa sai suka koma, bayan sun yi imani suna dabbakawa, sannan suna wa'azi a zuwa aiki. Yan uwa musulmi, babu wanda alqur'ani zai yi wa amfani cikakken alfanin da ya kamata kamar wanda ya koya, ya saurara, ya fahimta, kuma shi ma ya je yana yaɗa ilimin alqur'ani din. Saboda haka alƙawarinmu da ku, ya ku abinan matasa a wannan shekara ma, ita ce me? Ita ce at-tarbiyatu wa at-ta'lim, sannan me? At-tatbiqu wa at-tanfiz. Za mu saurara, za mu fahimta, in ba mu fahimta ba za mu yi tambaya, in mun yi tambaya za mu yi aiki da abin da muka ji, in mun yi aiki da shi za mu yaɗa shi, mu kira waɗansu su ma su yi aiki da shi. Mun yi ittifaki akan wannan ko ba mun yi ittifaki ba? Ban ji kun ce komai ba? Tsakani da Allah akwai alƙawari akan wannan? Ba ji ba sosai ba. Allah, ina tsammani shedan yana cewa wasu ba za su iya ba. Kuna iyawa ko ba ku iyawa? Ku sai Allahu akbar. Allahu akbar. To ƴan uwa musulmi, Allah madaukaki ya ce kuma alqur'ani waraka ne. Alqur'ani waraka ne, ni shaida ne akan cewa alqur'ani waraka ne. Wataƙila da yawa cikin ku sun san wannan, kuma da yawa cikin ku sun shaida akwai ciwurruka iri daban-daban na kwakwalwa da na ainihin gabbai, kai hadda na fata da sauransu, wanda alqur'ani ya zama sanadiyar warkewarsu. Haka ne ko ba haka bane? Saboda haka alqur'ani magani ne, bayan cewa magani ne na cutar mushrikanci, bayan cewa magani ne na cuta ta munafinci, bayan cewa magani ne na cuta ta ainihin fasikanci, magani ne na cuta da ke sanya sabo da sauransu, haka kuma magani ne na ainihin kwakwalwa, magani ne na jiki, magani ne na jijiya, kai wallahi alqur'ani har maganin kashi yana yi. Ka faɗa kowa, ni shaida ne akan wannan, ba ku sani ba. Ina fata kun fahimta. Sau uku ana kokarin aimine menene operation akan kashi, amma cikin yardar Allah, addu'a da alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, kuma lafiya lau. Ko da na shigo nan ya kuka gani? Wahudan kuma alqur'ani shiriya ne. Wannan shiriyar ita ce ainihin abin nan babbar baiwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana mu ahli sunna, ba wai al-bahari ba. Domin kana tafiya bisa ainihin haske, kana tafiya bisa hujja, ba ainihin kama-kama ba. Wato babu wani wanda zai zo ya ainihin yi mana shiga bultu, ya ce shi waliyin Allah ne, ya yi ƙarya, yana amshe mana kuɗaɗe, yana zuwa yana ainihin sihiri da sauran ire-irensu. A'a, mun ce duk da ka zo da kaza kaza kaza, sai mu ce ina hujja? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujja. Ina ne Allah ya ce? Ko ina ne manzo Allah ya ce? A'a, da mutum zai kama-kame, sai mu ce a'a, da Allah ta fita abinka. Mu Allah madaukaki ya bayyana mana alqur'ani ba secret society ba ne. Alqur'ani wato ainihin wato zahirin al'amari ne. Alqur'ani kai tsaye yake magana. Alqur'ani babu munafinci a ciki. Alqur'ani littafi ne na ibada. Sannan duk abin da ke cikin alqur'ani ana so ne a sanar da mutane, ba boyewa ba. Don kun za a kai masu ya ai wannan asiri ne, sai ka biya kuɗi, sannan za a bayyana maka. Haka ne ko ba haka ba ne? Da haka malamin sai ya ɓoye. da dabaru da hikimomi da wata darduma wadda za ta tashi sama ana kai an rike tarbi da ainihin wani hatime-hatime da hikimomi da wasu bakaken tukwane a ce ainihin bakar kaza ko wake-wake ko wace tsiya kai tsaye kawai duk abin da waɗannan kake tunanin za su yi maka maganin sa karanta ayatul kursi an gama da wannan. Kuma duk wani mai irin wannan hikimar da su kula da menene ka je ka tsaya in har ya isa kana karanta ayatul kursi yayi sai tasiri mu gane ba za ta yi ba. Ayatul kursi kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas ai ba sai kai nisa ka je kana wani wataba ummata tul shayatin ala mulki ko kuma a'a kaza da kaza a'a wadannan kawai da yaddar Allah subhanahu wataala in karke ka gagar ko wani shedar sai da in baka yi imani ba. So da haka duk irin maganin da ake nema yana nan a cikin alkur'ani sai dai baka san shi ba ko baka fahimce shi ba ko kuma baka dace da ainihin mai ikhlasi ba domin akwai waɗanda suna nan sun maida abin neman duniya neman kuɗi har ma suna amfani da shi ta hanyar fasikanci da sauran ire-iren su. Allah ba ruwan shi da wannan mu ma ba ruwan mu da wannan mun barranta garin su amma alkur'ani ya wuce sai an yi mishi hikima an yi dabara an yi fasikanci an yi kaza Allah ya sauƙaƙe. Haka alkur'ani waraka ne ha kuma Allah maɗaukaki ya ce shiriya ne banda wannan kuma rahmatun lil mu'mini rahma ce ga mu'minai ba sai mun yi dogon bayani akan wannan ba kamar yadda har yanzu in mun duba wannan bayawar da Allah ya mana muna tattaruwa a cikin ɗakin Allah muna karanta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala muna sauraro muna ainihin abinan isarwa za mu ga Allah maɗaukaki a can ainihin cikin suratun Nahl ya sake maimaita wannan don kada mu manta saboda kada mu zama masu rudu kada mu riƙa aikin banza ainihin abinan aikin babangiwa mu fahimci abin da muke yi mu fahimci ni'imar da Allah ya mana mu fahimci irin halin da muke ciki zaman da muke a nan wurin. A hadisi ba ya tabbata duk mutanen da suka zauna ana karatun ayoyin Allah ana tilawan shi ana bayani akai ana fassara ana fito da sirrin shi da mene mala'ikun Allah na rahama suna lullube su. Da haka zama a nan wurin akwai asara sai dai in wanda ya zo dama da nufin ya yi sharri ne kun san akwai barayin takalma akwai imani da sauransu ko to Allah ya za kafin su fita sun canza saboda yanzu ba lokacin sata ba ne. Wannan administration ba lokaci ne na sata ba lokaci ne na zaman banza ba saboda haka muka ce kowa ya tashi ya nemi abin yi ai zama na gaskiya da gaskiya muna da ainihin kasashen noma za mu je mu yi noma mallam har so yayi gaba muna da ainihin wato wuraren tonon ma'adanu ku daina bari arna su taho daga can kudu ku daina barin arna su taho daga China daga ainihin Faransa suna wujewa ƙauyuka suna kwashe zinare da gwalagwalai da azurfa suna zuwa suna ainihin zama miliyoyi amma ku kuna ɗan kuna takawa ba ku sani ba kuna bacci da sauransu a'a ku tashi tsaye a tashi a ainihin yi aiki ayi aiki ayi kasuwanci ayi sana'a saboda haka da yaddar Allah subhanahu wataala daga yanzu ko ya faɗi abin farashin mai ya faɗi ko ya tashi babu ruwanmu kuma su je su tafasa ainihin bututun man fetur da yaddar Allah muna da bututu na ni'ima muna da bututu na rahama muna da ainihin wato zallar arziki wanda da shi ake alfahari a ƙarƙashin ƙasarmu da yaddar Allah kuma za a firo shi in Allah ya so ya yadda. Sau da haka batun ma mu rika tafiya kudu ana kama mana ku ana kashewa ana yin foundation din gini da shi da sauransu muna son wannan ya tsaya a rika kama ku a sauke a kakkashe ana tsari wannan muna son ya wuce ya zama tarihi kun fahimta ko ta yaya ka tambayi na kusa da kai in baka sani ba a ina ne ake kaza fasalu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamu to yaya zan yi yanzu in yi kaza din nan. Alhamdulillah iyaye da shugabanni da gwamnatoci a jihar Katsina wato ba su takaita ba a wajen bada ilimi da wayar da kai da sauransu suna yi gwargwadon hali musamman ma irin ainihin halin da muka shiga yanzu wanda ba don wayar da kai da dogaro ga Allah da sanin cewa akwai marhala ta jarrabawa ba da yanzu suna nan sun fara zage-zage sun fara tsine-tsine shikenan mu rusa kanmu da kanmu da zarar kun fara zagin shugabanni kuna tsine da musu albarka to in suka lalace sai suwaye kuma za su lalace mu da muke bin su amma cikin yardar Allah idan muka gyaru muka roƙi Allah muka yi musu addu'a kada su zama barayi kada su zama 'yan ainihin sama da faɗi kada su zama 'yan ƙasa da faɗi kada su zama macuta kada su zama wato azzalimai, kada ya zama ba su jin tausayin talakawa. A dauki mutane aiki, a koyar da mutane aiki, a zo a tafi tare da su, a rika shiga ana sanin menene matsalolin su, ana karɓar shawarwarin su, ana kokarin aiwatarwa da sauran su. Idan an yi haka, da yardar Allah subhanahu wataala zaka ga nan gaba komai yayi daidai in Allah ya so ya yarda. Amma game da halin da muke cikin tsanancin rayuwa, yunwa, tashin hankali da sauran su, muna kira cikin gaggawa gwamnatoci su dauki mataki domin kawar da wannan al'amarin cikin neman yardar Allah da neman taimakon Allah subhanahu wataala. Mu kam muna nan za mu tsaya in Allah ya so mu fahimci kuma mu yi aiki da ayar Allah subhanahu wataala wadda ke cewa me wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal. نعم.
وبشر الصابرين.
نعم.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
سؤالين مزامة تمكر waɗannan da Allah maɗaukaki ke siffantawa bayan da ya yi bayanin cewa sai ya jarraba mu, yaga za mu ci jarrabawa ko za mu karye mu faɗi ba mu ci jarrabawa ba. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-me min al-khawf, wallahi in ji Allah sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro. Allah ya jarrabe mu da Boko Haram da 'yan ainihin tawayen Niger Delta da sauransu, da 'yan ainihin kiwo haram da makamantansu. Kuma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala mun yi haƙuri, mun yi dauriya, an taso mu samu nasara a kansu. Walju'i, Allah ya jarrabe mu da yunwa, ana cikin yunwa, bayin Allah suna fama da yunwa a cikin gari da ƙauyuka, a hanya da ainihin tashoshin mota da sauransu. In kam za ka tausaya wa mutane, mutane suna cikin bala'i musamman cikin wannan wata mai albarma. To da aka kira da babban murya, ba kawai ga gwamnatoci da manyan masu kuɗi ba kamar yau da wasu suke tunani, a'a, rabin dabinan ka in kai amfani da shi yana yiwuwa ka samu ainihin abin da ya zama jari wanda zai zama sanadiyar ka zama miliyoniya. Rabin dabino, ka ɗauki naira 100 ko naira 50 ka bada, ka taimaka wa ɗan uwa da ruwan da zai sha ya ɗan samu sanyi ko kunu ko koko da sauransu. Sannan ita gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da duk abin da yake jawo ainihin wato tafiyar hawainiya wajen gyare-gyare, a yi kokari a gama. Waɗanda suka zamɓarayi suka sace wa mutane dukiya, a yi kokari a zartar da hukunci a kansu domin ba a samun zaman lafiya in ba a yi hukunci ba. Waɗanda suke kai suke cikin gwamnati aka yi waɗannan rashin ainihin gaskiyar da su, a yi kokari a zaƙulo su, suma su dawo da kudin al'umma, a ɗauki matakin hukunci a kansu, don in ba hukunci ba za a daina ba. Wannan shi ne abin da ya zama wajibi mu yi. Amma wannan yunwa da ake ciki da wannan wahala wani abu ne muƙaddari, Allah ya riga ya rubuta ya ƙaddara, zai kuma jarrabe mu. Mu aje wannan na biyu kenan, min al-ju'i, menene gaba, wa naqsin min al-amwal, da ainihin wato tawaya daga dukiyoyi ana fama da su, ba sai an yi dogon bayani a nan ba. Wal anfusi, ku duba shekaru uku da suka wuce irin asarar rayukan da muka yi, ba kawai a Maiduguri da ainihin wato Yobe da Adamawa ba, har abin ya ƙetaro Kano, ya ƙetara Kaduna, ya tafi Abuja, kai har ya je Lagos. Amma cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yanzu suna ina, ya yi sauki ko bai yi ba? To kuma in Allah ya so ya yarda, Boko Haram sai sun dawo da bakinsu suna cewa kuskure suka yi, lalle Boko halas ne. Amma ba Boko na rashin imani ba, ba Boko na sata da sama da faɗi da cin amana ba, Boko wanda ainihin Al-Qur'ani ya haskaka, sunnar Annabi ta haskaka, waɗanda suka ɗauke shi makaranta Al-Qur'ani, waɗanda suka samu tarbiyya, mutanen kirki da sauran ire-irensu. Da idan Allah subhanahu wa ta'ala, Boko sai ya koma yana hidima ga Al-Qur'ani mai girma. dan duk wani ilimi mai amfani a duniya hidima yake ta bayanin fassarar alqur'ani mai girma idan sama za a je ayi abin da yake da amfani qur'ani ne ya suna mana in cikin kasa za a shiga in cikin ruwa ne in saman dutse ne in dutse za a fasa in iska za a tattara a ainihin abin nan in ma haske ne in ma duhu ne in za a maida shi hizam mai amfani to alqur'ani ne ya koyar domin Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma yana cewa ma farratna fil kitabi Allah subhanahu wa ta'ala ce bun bar komai ba face mun bayyana a cikin alqur'ani in mai amfani ne zai ce amfani ne zai umarce mu yayi kamar yadda sai afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at
ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at
na'am
wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat
na'am
fadhakkir innama anta mudhakkir
ya isa kwanda shike karatu akwai dadi kwarai da gaske amma waɗannan ayoyi duka sun bada umarni ne gare ka kai mutum ku yi bincike abala yanzuruna ba kallo da ido ba kallo na basira na ta'ammali na ayi binciken ayoyin Allah subhanahu wataala a ciki haka ainihin raƙumi da aka ce idan ka ajiye raƙumi wallahi babbar aya ce da take gwada girman Allah ta cewa wajibi mu bi Allah mu mutunta wa Allah kai ba ma wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fal yanzuru al-insanu mimma khuliq na'am kanka kawai ka duba ka gani da ya ka halice ka je ka tambayi duniya ka ce na'am
khuliqa mimma in dafiqa
daga ina aka samu wannan ruwa
yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib
daga nan sai Allah ya ce
ala
raj'ihi laqadir saurara Allah kawai ka tsaya kanka kai bincike ka isa ayat da za ta gwada maka lalle Allah Allah ne kuma ba wanda ya cancanta ka bauta tawa in ba Allah ba kai dinan waye kai da asali daga kasan nan aka ɗebe ka kuma wani babban abun mamaki shine yanzu da za a je a yanka ka a dadda tsandaman asa a aminan madubin likita duk sinadarorin da suke kasa su ne sinadarorin da suka haɗu suka gina tun daga ƙwaƙwalwa zuwa jijiyoyi zuwa ƙasusuwa da fatan dama da sauransu daga Allah ya ce fal yanzuru al-insanu mimma khuliq khuliqa mimma in dafiq zaka iya gane shi yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib wanda aka sa wasu na'urori injina waɗanda Allah kadai ya san irinsu abin mamaki na'urori ne suke ainihin fito suke producing wannan ruwa ga namiji daga tsatsan ainihin kashin tsatso ga mace kashin ainihin abin haƙarƙari min bayni as-sulbi wat-tara'ib to har ka zama haka sannan kana dagawa kana girman kai kana ganin kai kafi karfin bautar Allah dole sai ka bi shedan sai kai kaza kaza shine Allah madaukake ce innahu ala raji'ihi laqadir kamar yadda dama daga kasar aka ɗebe ka to yana da iko ya maida ka ka koma babu kai ka koma turbaya ratattakakken kashi da sauran kirkirarsu yan uwa musulmi kamar yadda wannan aya ta ce ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة
وبشرى للمسلمين كوبا اي بسرا وانا كراتون يا ايدا دي كوبا ايبا صبو دا الله كوبا ينزع تاشي دا كراتون هكا نيو كوبا هكا بني اتسكفا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nazzalna alayka alkitaba kuma mun sassaukar da littafi gare ka ya Muhammad dan ya zama me tibyanan li kulli shay dun yin bayani yin sharhi bayani ga kowane irin abu kaza kaza ne fa'idar shi kaza cutar shi kaza menene kaza da kaza da kaza tibyanan li kulli shay kamar yadda Allah ya ce ma faratna fil kitabi min shay ha kuma yayi bayanin kowane irin abu duk abinda ka sani ka nemi bayanin shi a cikin alqur'ani zaka samu sai dai ilimin kai ta kaita ko ilimin wanda ka tambaya haka ne musulunci yake umartan mu ka zama malami ka koya ka kware ka zama mai koyarwa idan baka zama ainihin mai koyarwa baka zama mai koyo ba to kada ka yadda baka zama mai tambaya ba kamar yadda Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ya ce tibyana li kulli shay wa hudan kuma wannan littafin shari'a ne mun yi bayani wa rahmatan kuma rahama ne rahamar ba mu san iyakacinta ba wa bushra lil muslimin kuma bushara ce ga musulmai cewa wannan rayuwar jarrabawa ce kawai abin da ake so mu ci jarrabawa din idan mun ci jarrabawa za mu tafi rayuwa ta har abada rayuwar da kowanne irin jin dadi kake Allah ya tattala a ciki duk wata ni'ima Allah ya tattala maka duk wani abin sha'awa Allah ya tattala maka dan haka Allah a cikin alqur'ani mai girma yayi bayanin cewa yana walakum ma tashtahihil anfusu
walakum fiha ma tashtahihil anfusukum walakum fiha ma tad'un
duk abin da zukatan ku ke sha'awa yana cikin aljanna inji Allah kuma wallahi gaskiya ne duk abin da za ku bukata ina san kaza kawo kaza kun samu gashi nan ba wani wahala wannan ita ce aljanna ita ce aka sako mu wannan duniya don mu neme ta ina take tana can wurin Allah subhanahu wataala ya za a yi in kai gare ta ya aka yi ka kawo ga duniya da ka san duniya kana ina da mahaifiyarka ina take da mahaifinka yana ina wane ne ya kaddara har aka same ka yanzu kana zaune kana sauraron karatu nan Allah ko to bai iya kai ka aljanna kuma shine ya faɗi yace aljanna tana nan so da ke yara ku tashi tsaye ba rudu muka zai duniya ba batun shan kwaya kun yi sallama da shi goma fi ba batun shan wiwi kuna ciki kuna cikin batun yan iska batun yan zaman banza ba kuna ciki kun yi me mun yi sallama da wannan in Allah ya soya to da ke yanzu abinda za mu yi shine mu rike alqur'ani mai girma wanda Allah madaukaki ya saukar da shi dan ya zama mai amfani gare mu Allah subhanahu wataala yace ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran
ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran
na'am
yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir
wannan Allah madaukaki yana magana da ahlul kitabi wadannan mayaudara masu daurin kai wadannan asararru wadanda Allah ya saukar wa ni'ima suka yi fatali da ita yana cewa qad ja'akum rasuluna manzanmu ya zo muku shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfun yana bayyana muku dewa daga cikin shari'o'i abubuwa masu amfani wanda kuke boyewa ya zo yana tona asiri yana cewa akwai kaza cikin attaura akwai kaza a cikin injila ai Allah ya ce kaza annabi Musa kaza yi annabi Isa kaza yi ku kun canza kun ce kaza da sauran ire-iren su ma wato abinda kuke koyawa min alkitab wa ya'fu an kathir yayi afwa yawa bai ma tona muku asiri akai ba to a ƙarshe sai Allah ya ce yana fadawa ahlul kitab yana fadawa ahlul qur'an yana cewa me kata'akum minallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad ja'akum min Allah haqiqa nurun wani irin haske wanda babu kamar shi haske mai amfani wa kitabun mubin da wani irin littafi wanda yake bayyana dukkan alheri ya zo muku daga Allah subhanahu wa ta'ala ja'akum mimman min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala wa duk wanda ya rike alqur'ani ya tsira shine hablullahil makin duk wanda ya rike alqur'ani ya tsira duniya da lahira baki daya dan haka Allah madaukake ce wannan littafi yana muku hidima menene hidimar da yake yi ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwana Allah madaukake ce ya hadi bihi Allahu man ittaba ridwana Allah yana shiryar da duk waɗanda suka biyar da Allah subhanahu wa ta'ala yana shiryar da su me subulal salam hanyoyi na ainihin zaman lafiya hanyoyi na samun nasara hanyoyi na kufuta daga azaba da musiba da bala'i da sauransu hanyoyi waɗanda suke su ne lafiyayyun hanyoyi waɗanda in kuka bi kun samu tsira wa yukhrijuhum kuma ya zo yana fidda su min adh-dhulumati daga duhai na mushrikanci na kafirci na fasikanci na zalunci na na kai ta lissafawa duk wani abu wanda shike akasin ainihin a daidai akasin fa'ida akasin biyayya ga Allah alqur'ani yana shirye da mu zuwa ga wannan yana fidda mu daga duhu ya ainihin kawo mu cikin hasken alqur'ani dan alqur'ani ya haska aqida baka da ainihin matsala in ka bi aqida alqur'ani ya haska ibada in kai ibada irin ta alqur'ani baka da matsala ya haska mu'amaloli mu'amalolinka karina su kame da su daidai da alqur'ani mai girma da rini irin na musulunci haka kuma sauran dabi'u da halaye da sauransu idan kai haka ka samu tsira duniya da lahira da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ila nuri bi iznihi da hasken Allah haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa menene yace kuma yazo yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici wannan shine abin da suratul maida ta fadi aya ta 16 Allah rama ka sake komawa har yanzu akan dai alqur'ani akan wannan bayanin da muke Allah yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaykum ma daukake ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa wa tahujja mai karfi ta zo muku daga ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun haska wato mun saukar muku haske wanda yake bayyana dukkan wani abin alheri yace kuma ku yi ya bayyana duk wani abu na shari yace ku guje shi nuran mubina haske mai bayani haske mai bayyana alheri haske wanda zai dauke ka kai rayuwa kyakkyawa a nan duniya ya sake daukan ka kai rayuwa kyakkyawa a kabari ya sake daukan ka kai rayuwa kyakkyawa a ainihin farfajiyar tashin alkiyama sannan ya sake daukan ka kai aljanna darul khuldi gidan dawama inda in ka shiga ciki babu fita har abada sannan duk abin da kuke bukata a aljanna akwai shi babu maganar rashin lafiya babu maganar tsuma abin a tsufa babu damuwa ba tashin hankali babu bakin ciki kai duk wani abu da zai so sa ma zuciya ba kwanciyar hankali kullun karuwa take ni'imomi duk abin da kake da bukata akwai kuma ba sai ka sha wahalar dafawa ba da jone-jone a soho kaza a hada kaza da kaza a tarba kaza a yi menene test irin test din da kake so shine kawai zaka ji a bakin ka waye hada Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya cika bayani yana cewa fa amma allazina amanu
billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima
Allah subhanahu wa ta'ala son baya aye bayani ya saukar da hujja ya saukar da haske haka ne ko fa ammal ladina amanu amma wadanda suka yi imani billahi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da wannan littafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atasamu bi kuma suka kankare alqur'anin ba su barin shi a kowane irin hali rayuwar shugaba daya suna so su dabbaka ta kamar yadda alqur'ani bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace to duk wadanda suka yi wannan sun yi imani sun riƙe alqur'ani to ga alƙawari daga Allah fa sayudkhiluhum fi rahmati da sannu Allah zai shigar da su cikin rahamar shi kuna son ku shiga cikin rahamar ko ba ku son ku shiga wannan rahama minhu daga Allah subhanahu wataala ban ji abin da ku kace ba kuna son ku shiga cikin rahama to me za ku yi na farko imani na biyu riƙe alqur'ani mai girma shine takawa din riƙe alqur'ani mai girma sannan Allah madaukaki ya ci gaba ya ce wa fadlin banda rahama da wata irin falala ƙarin ainihin sakamako na alheri wanda ma ba ku aikata abinda kuka tantance shi ba Allah zai yi ba ku falala wa yahdihim ila siratin mustaqim ilaihim wa hadihim ilaihi siratan mustaqima kuma zai shiryar da su zuwa ga ainihin tafarki madaidaici don haka ƴan uwa musulmai sai mu yi kokari mu ainihin rike alqur'ani mai girma, mu yi kokari mu ainihin bi koyarwar alqur'ani, mu yi kokari mu bi hasken alqur'ani mai girma a cikin dukkan al'amuranmu da amanonin da Allah ya aza mana, domin wannan alqur'ani ba wai littafi ne da Allah ya saukar kawai don a yi rubutun sha, don a yi ainihin laya, don a yi don kamar yadda mutane suka dauka ba. A'a, babbar manufar saukar da alqur'ani mai girma, ƴan uwa musulmi, shine abinda wannan aya take karantawa. Al-Ramma, sai za ka duba mana suratul Ibrahim aya ta 1, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayk.
Anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min al-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim.
Allah subhanahu wa ta'ala yace alif lam ra, Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik, yace kitabun, wannan wani irin littafi ne mai muhimmanci, littafi mai kima, littafi mai girma, wanda anzalnahu ilayka, muka saukar da shi gare ka ya Muhammad. Saboda me? Don ayi rubutun sha, don ayi laya, don ayi hatimi? Saboda me? Don ayi tsubu? A'a, yace litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur, don ka fitar mutane da shi alqur'anin daga duhwai na cuta, na fasikanci, na tashin hankali, na damuwa, na zalimci da sauransu, zuwa ga haske bi izinin rabbin, da hasken ubangiji, wato da izinin ubangiji. Haske me? Hasken imani shike kan gaba. Hasken imani in ya haskaka aiki sai ya zama aiki na kwarai, in ya haskaka aqida sai ta zama aqida ta kwarai, in ya haska ibada sai ta zama karbabbiyar ibada. Haka kuma duk al'amuran suke. Wa inna Allaha menene gaba, ila siratul aziz alhamid, kuma zai shiryar da ku ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, ila siratul aziz alhamid, zuwa ga tabarkin al-aziz mabwayi, wanda ya gagari kowa, ba wanda isa ya gagare shi. Shi ya gagari kowa, ba wanda isa ya gagare shi, ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala kowa. Alhamid, wanda ya cancanci bautatawa, amin, a godewa, duk alherin da ka samu shi ne ya yi maka. Hakika shi ne mai ba da alheri, shi ne mai ya samar da kai, shi ya baka ji, ya baka gani, ya baka hankali, ya baka tunani, ya baka ilimi, ya baka ya kididdige ni'imar da ya maka. Kuma shi bane, saboda haka ku koma tafarkin shi, don ya kara muku wasu ni'imomin waɗanda suka fi waɗannan ba irin nan duniya ba masu karewa. Allah ka samu dace. Allah ya masa ranka aya ɗaya. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin suratul Hadid aya ta 9, har yanzu dai karfafa menene Qur'ani ya zo yi, menene manufar alqur'ani a cikin ƴaƴan Adam, me Allah yake nufi da shi, don tatsuniya ko saboda ainihin abinan ayi rubutu a sha, ko don duniya da sauransu. A cikin Allah madaukaki na cewa huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin, Allah subhanahu wa ta'ala,
inna Allaha bikum lara'ufur rahim,
Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat, shine wanda yake saukar da, wato yake saukarwa ga bawan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake saukarwa ayatin, ayoyi wadanda suke bayyananu, wadanda suke masu amfani, masu alheri. Saboda me? Li yukhrijakum, kamar yadda muka faɗi, don ya fida ku min adh-dhulumat, daga duhwai na ainihin abinan ha'inci, na zalunci, da kafirci, da mushrikanci, da bid'anci, ila nur, zuwa ga hasken imani, hasken sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa inna Allaha bikum lara'ufur rahim, kuma lallai shi Allah madaukaki mai tsananin ainihin tausayi ne da jin kai a gare ku. Saboda haka babu alheri face Allah ya kawo wannan alherin. Duk sharri da ko gani, ayyukanku ne suke jawowa wannan sharri abin nan naku. Kamar yadda Allah ya ce, ma asabaka min hasanatin,
fa min Allah.
Na'am, na'am.
Wa ma asabaka min sayyi'atin
fa min nafsik. Ya isa, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Duk abin da ka samu kyakkyawa, na jin daɗi, na alheri, na ni'ima, na baiwa, na daga waye? Allah ne. Me ya kamata ka yi? Ka gode wa Allah ta hanyar me? ta hanyar yin aiki da addinin Allah bin dokokin Allah bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kai haka kai me kenan kai godiya in kai godiya sai Allah ya me la in shakartum la azidannakum in kuka gode Allah ya ce wallahi sai na karamu da haka ƴan uwa musulmai mu yi kokari mu tabbatar da muna aikata ayyukan alheri kuma muna godiya akai Allah ya ce wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka kuwa mummuna to kada ka kwashe gaba ɗaya kawai ka zubgawa Allah fa min nafsi mummunan aikin ka ne rashin godiyar Allah da butulci da zalunci da ainihin hasada da ƙiyayya da makamantansu shine yake jawo mutum ya tsinci kanshi a cikin halin bala'i halin jarrabawa kamar yadda nake cewa ina sake maimaitawa muka samu kanmu a cikin mu 'yan Najeriya Allah ya yi mana komai ya shimfiɗa mana arziki ya ba mu lafiya ya yi mana komai ƙasar Najeriya duk inda duk abin da ake shukawa a wata ƙasa a duniya in ka zo faɗin Najeriya akwai inda in ka je ka shuka zai yi haka ne ko ba haka bane sannan duniya ta yi bincike BBC ta yi binciken nan ba na mantawa shekara uku babu ƙasar da aka yarda da Allah kamar Najeriya duk duniya gaba ɗaya su masu binciken cewa suka yi har Makka da Madina a halin yau mutanen da suka yarda da Allah ya yarda ta gaskiya babu kamar 'yan Najeriya 'yan Najeriya wato sai aka ce ko kiristocin Najeriya sun fi kiristocin Amerika sun fi na Rome da sauran yarda da Allah a Najeriya kuma gaba ɗaya aka ce babu kamar musulmai a musulman kuma sai ka tambayi 'yan ɗariku da sauransu za su je da kai babu kamar wa babu kamar ahli sunna babu kamar ahli sunna zalika alfadlu min Allah wa anna alfadla bi yadillah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli alazim Allah mun gode maka ba alfahari muke so ya Allah muna roƙonka kai mana lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya abin da duke cikin wannan wata na alkhairi Allah ka azurta mu da shi Allah ka sanya mu same shi bala'in da duke ciki ya Allah ka kauda shi gare mu Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda ka kaddara yanta su a cikin wannan ainihin abin Ramadana ya Allah muna roƙonka sa mu dace da daren Lailatul Qadri ya Allah damuwar da muke fama da ita Allah ka yaye mana to kamar da kuka sani semina da conference da aka yi an umarci maluma masu tafsiri da maluma masu limanci su rika yin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta musamman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ban ji kun ce Allahu Akbar kun san azalumai ba su san shi kuma haka ba ne wai an ce Buhari ya tafi asibiti wasu suna sai muna suke ta yi aka yi mishi tambaya ya ce wai to shi ba mutum ba ne shi kenan ba zai samu ciwon kunne ba ba kowa yana samun ciwon kunne ba ni ma na taɓa yin ciwon kunne ba sau ɗaya ba sau ban sani ba ko ku ba ku yin ciwon kunne tun da ya zama shugaban shi kenan ba zai rashin lafiya ba to muna roƙon Allah Allah ya bashi lafiya sannan ina bishara ga waɗanda suke ganin cewa wai tsafin su da sirkullan su da menene wai shi yasa Buhari bai da lafiya wallahi ƙarya kuke tsafin ku da sirkulle da wace tsiya wallahi bata kai addu'ar waɗannan bayin Allah ba sannan shi ya faɗi ya tambayi ɗan jarida ya ce shekaran ka nawa ya ce to bismillah a zuwa a gani ya ce sai ka kasa kuma wannan ita ce gaskiyar magana so muna roƙon Allah ya maɗaukake ya ƙara mishi imani ya ƙara mishi tausayi ya ƙara mishi adalci da ainihin abin nan tausayi ya ƙara mishi hikima yadda zai fidda mu daga cikin wannan mummunan bala'i da waɗancan mutanen suka jefa mu a ciki Allah ya bashi ƙarfi da imani da ƙwarewa yadda zai maido mana da trillions ɗin da waɗancan azzaliman suka sace suka kai Dubai da Faransa da Amerika da sauransu Allah ya bashi ikon an maido su ya zo ya gyara mana makarantunmu ya gyara mana asibitoci ya gyara mana sauran abin nan mu daina tafiya Niger neman magani ko Kotono neman magani ko mu daina turai 'ya'yanmu sai sun je Kotono in su ana so su yi karatu su samu paper mai kyau ko sai sun je Egypt ko sai waɗannan ƙasashen duk da India da ainihin abin nan Egypt da Sudan da ainihin Kotono da Ghana da sauransu duk nan suke zuwa suna haka ne ko ba haka ba ne to mun kama hanya in Allah ya so ya yadda wannan fage make komawa amma tafiyar tana da nisa kuma sai an sha wahala kun yadda a sha wahala mu kai ko ba ku yadda ba saboda haka mu roki Allah subhanahu wataala Allah ya musu jagora duk wanda yake mai zagon kasa yake son ya bata wannan tafiya kada ta samu nasara a kusa yake da general ko a nesa ya Allah muna roƙonka Allah ka tona masa asiri Allah ka nesanta shi daga tafiya wadannan shugabanni namu ya Allah muna roƙonka ka azurta su da imani da gaskiya da rukun amana wadanda da su ma aka bata su Allah ka basu ikon tuba muna kuma kare kiran su da kiran Allah su tuba qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kutuba ku koma ga Allah sai Allah madaukaki ya gafarta muku kuma ya canza muku hanyar da za ku samu alheri da arziki da ni'ima da rahama ba irin waccan hanyar ba اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا فعال لما يريد اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.